Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live. Ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 16 ga watan Agustan shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu ci gaba da tattaunawa ne game da sabon kudirin dokar da Majalisar Tarayya a Najeriya suka amince da shi na rage yawan shekarun matasa da za su iya tsayawa takarar mukamin siyasa.
Inda hakan ya sa matasa murna da ganin cewa lokaci yayi da za a yi cikakkiyar damawa da su a siyasance, ba tare da tarnaƙin tsofaffin 'yan siyasa ba, musamman da aka ce har shugaban ƙasa za su iya nema daga kimanin shekaru 35 na haihuwa.
Malam Khalid, abin da nake so ka fahimta shi ne, daga nan mun mutu tun daga ƙasa mun yi sama, mun yi fita ƙasashen waje. Yanzu dubi dambarwar da take faruwa tsakanin shugaban ƙasa da kafaɗa na North Korea da waɗannan sauran shugabannin ƙasashe. Idan suka biye masa a matsayinsa na matashin da kai kake kallo a haka, abin da zai je dawo ake dubawa, wannan abubuwa da zai saka, Allah ne sai iyakacin matsalar da za a samu a duniya, kuma rubuciya ce ta janyo haka.
To, mutanen gari sun bayyana ra'ayinsu da ga ɗaya daga cikin wakilanmu a Najeriya.
Gaskiya wannan abu da aka shigo da shi sabon tsari akan matashi, an ba shi dama shi ma zai iya fitowa takara a Najeriya, wani abu ne wanda muke ganin ci gaba ne a Najeriya.
Lalle dattijai suna da kokari, ya kamata a ce su ma matasan nan an jaraba su su taka irin kalar rawarsu.
To, idan lokaci ya ba mu dama, za mu tattauna da mai fashin baki lauya Aliyu Abdullahi game da cece kucin maganar tafiyar shugaba Buhari.
Dan mu je yadda dokar Najeriya ta tanada idan shugaban ƙasa ba shi da lafiya ko in ya tafi neman magani.
To, bari mu fara da jin amsoshin tambayar ku da muka yi muku, kuka bada amsa game da cewa shin maganar nan ta shekaru a takarar siyasa a Najeriya, yaya ya kamata matasa su yi amfani da wannan dama?
Sakon farko daga Aliyu Dan Hausa Gwammaja ya ce yau da gobe yadda matasa ya kamata su kasance shi ne, na farko su tsarkake zuciyarsu kuma su saka kishin ƙasa da talakawan ƙasa a ransu. Na biyu, kada su yi duba da yadda 'yan siyasarmu na yanzu da suke yin siyasa domin azurta kansu, su kudurta a ransu cewa jihadi za su yi domin su fitar da ƙasarsu daga mawuyacin halin da take ciki.
Sai Babangida Aliyu Rijau ya ce farko dai matasan su cire halin ɓera irin na tsofaffin da ke mulki a yanzu, su sanya tsoron Allah a zukatansu, banda nuna bambanci irin yadda tsofaffi ke mana a yau a wuraren ɗaukar aiki ko makarantu. To, a gani na wannan ita ce damar da matasan za su yi amfani da shi wajen ciyar da ƙasar gaba.
Sai Saifullahi Bello Isiyaku ya ce ina kira ga matasa da su tashi tsaye, su haɗa kai tare da kuma cire son zuciya, su yi amfani da wannan damar wajen shiga jagoranci don ci gaban matasa, musamman 'yan zaman kashe wando.
Sai Sagir Sa'ad Bulkaciwa ya ce dole ne matasan su zama masu tausayi da rage son kai da son ci gaban al'umma, irin waɗannan matasan ne za su iya kawo canji.
Sai Aramu Musa Faka ya ce salamu alaikum yau da gobe, tabbas ƙalubale ne babba ga matasa idan har suka samu dama, amma hanya kawai ita ce haɗin kai ga al'umma musamman arewacin ƙasa da kudanci don a zauna tsintsiya madauri daya.
Sai Sa'idu Gayo Katamba yace salamu yau da gobe. Hakika matasa za su iya taka rawar gani saboda matasa su suka san matsalar matasa da ƙasa. Misali idan aka zabe ni a yankin da na fito, zan tallafa wa matasa da kuɗaɗe don su samu damar ci gaba da karatun su, da samar da ruwan sha a karkara, da samar da magunguna a asibitoci.
Sai Aminu Kano mai da garko yace salamu alaikum yau da gobe. Mu matasa zamu kafa kungiyar tsintsiya madaurin ki daya da zarar dokar rage shekaru ta zauna, to zamu dinga yin taro akai-akai, mai taro, mai sisi, zamu dinga tarawa. Duk wanda ya cancanci takara to zamu zuba masa a cikin account dinsa, da haka zamu kai ga zuwa ga ci.
Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa yace yau da gobe ta hanyar hada kai tsakanin matasa da tsofaffi wajen tantubar su akan abin da ya dace, idan an yi haka za a ga amfanin abin, ku huta lafiya.
Sai Husaini Tsalha yace salamu alaikum yau da gobe, matasa su yi amfani da wannan daman wurin fuskantar zabe na gaba da kwatanta gaskiya domin Najeriya ta samu jerawa da kasashe irin su Amurka.
Sai Albashir Abubakar Sheka yace wannan babbar dama ce ga matasa, amma idan sun sa a ransu za su iya, don wani lokaci shi matashi kullun daukar kansa yake be kai ba, alhali kuma ya kai matukar ya dogara da Allah ne mai yi.
Sai Shehu Adamu Rajau yace hakika wannan muhimmiyar dama ce da ta samu gare mu mu matasa, sai mu tsaya mu natsu da kyau sosai, mu zabo nagartattu kuma cantattu daga cikin mu matasa waɗanda muka san cewa za su iya, domin gudun yin kitso da kwarkwata ko kuma a gudu ba a tsira ba.
Sai Awal Haruna yace yau da gobe yana da kyau su yi amfani da wannan dama wajen kawo sabbin tsare-tsare raye kasa ta wajen amfani da fasahar da Allah ya basu, ba wai tunanin wawura dukiyar ƙasa ba. Allah ya taimaki matasan ƙasa ta Najeriya.
Ibrahim Musa ya ce jajircewa, sadaukar da kai da yin aiki tukuru wurin samun yarda 'yan Najeriya, da nuna bambanci tsakanin salon mulkin matasan da na mazan jiya, wato da TJ.
Sai Abdulkadir Sarkin Hurumi ya ce salamu yau da gobe, a gani na ya kamata matasa su dage da karatu da kauce ma shan miyagun kwayoyi da nisantar manyan marasa dattako. Wannan shine ya kamata ga matashi mai neman shugabanci.
Sai Nura Sani Rajau Radiologist yace salamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan shiri na yau namu ne, domin ni ma dan siyasa ne na hakikan. Ya kamata a ce mu matasa mu ci gaba da addu'a tare da matsakaimi wadda za ta ba mu matasa damar shiga tare da kutsawa cikin siyasa.
Idan muka koma shafin mu na Twitter @dankaduna2 yace ta hanyar fitowa takara a mukamai daban-daban tun daga shugaban kasa har zuwa kansila, ta haka ne kawai matasa za mu amfana.
Sai Advocate Dauratu yace wayyo Allah dadi, wannan babbar dama ta same matasa, saboda nima ina buƙatar tsayawa takarar dan majalisar jahata ta Katsina.
Sai Adgarba Sabiola yace salamu yau da gobe, ni a gani na matasa za su yi amfani da wannan damar tunda an dade buƙatar hakan.
Sai daga ƙarshe Adbaban Sadiq 16 yace yau da gobe matasa za su iya kawo ci gaba, matukar ba shugabanni yanzu ne za su koyar da su yadda za su gudanar da mulki ba.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To ga wanda bai je ta bakin dan iya ba a makon jiya game da lamarin rage shekarun takarar matasan Najeriya ba, to ga abin da yace.
Har gida yau dan iya iske ni yana na ikar nesa fa yanzu tazo kusa, kasan na dade a wannan kasa ta mu ina kira ga matasa, musamman ma dai game da harkokin da suka jibanci na siyasa. Kawai sai gashi an wayi gari 'yan majalisar mu na wannan kasa, sun ce matasan kasar su ma su dena nesa nesa. Suka ce duk mukamin da matasan ke so su shiga kawai a dama da su su dena sa wasa, mai shekaru 35 ma yanzu an ce zai iya taka takarar shugaban kasa, dan shekaru 25 kuma aka ce a kwaskwarimar wannan kasa zai iya taka takarar majalisa. Kenan kaga matasan kasa sun samu wata garabasa. Ko da yake dai kuma duk da haka fa ni ma ina jin tsoron kada matasan nan su samu dama su barke lalitar kasa su yi ta da mamusa. Na ce lalle kam dan iya kazo da wani batu, sai dai kuma akwai abubuwan lura. Dan kuwa duk da yake irin wannan dama matasan Najeriya suka dade suna jira, akwai wasu 'yan kasar da ke fargabar cewa harkar matasan kasan nan sai an yi hattara, don dan shekara 25 zuwa 30 a wannan kasar kan iya kafto katobara. Kenan idan ana son tsoma matasan kasar nan cikin siyasa kuma a yi nasara, dole ne idan za a baiwa matasan dama a nemo waɗanda za a ce akwai gwara-gwara, waɗanda bayan sun yi wa kowane ɗan ƙasa adalci za kuma su yi wa 'yan uwansu matasa kara, maimakon su bar 'yan uwan nasu matasa al'umar ƙasa na musu alaƙara. don kasan an yi ittifakin cewa matasan wannan zamani fa sun sha bamban da na baya ko na bara musamman ma dai yadda na yanzu suka yi kaurin suna a fagen gargada da gadara to aini fata na inji dan iya shine matasan wannan kasa su sama mana mafita wato idan sun samu damar rike wani mukami kada su yadda a hange su cikin wata cuta kada ganin tarin tilin dukiya ya sa su ce kansu za su azurta kamar dai yadda ake zargin shugabannin mu na wannan lokaci cewa kansu kawai sukan wadata kenan dole ne matasan kasar su san akwai kalubalen dake gaban su na kankare duk wata kazanta har sai sun tabbatar da dukkanin masu gantali da garari a gari sun koma makaranta wajen tsaftace tsamin tsaro da tsefe matsefatar tsatsame masu sace dukiyar kasa kuma su tsaya har sai sun ciri tuta don ta haka ne kawai idan matasan sun nemi wani mukami sai su ce ku dawo ma ku maimaita idan kuwa akai rashin sa'a matasan suka buge da barko wauta shikenan sun yi wa kansu sagegeduwa don babu mai sake ba su wata dama su fafata
kamar yadda muka ce jama'ar gari sun tofa albarkacin bakin su game da yadda suke kallon lamarin kudirin nan na rage shekarun matasa a Najeriya na fitowa mukamin takara ciki hadda na shugabancin kasa
sunana Tanimu Gyaza gaskiya wannan abu da aka shigo da shi sabon tsari akan matashi an ba shi dama shi ma zai iya fitowa takara a Najeriya wani abu ne wanda muke ganin ci gaba ne a Najeriya saboda waɗanda suka gabace mu su matsayin iyayenmu da tawamu waɗanda suke ke mulkin mu a yau mun ga irin takon su kuma yana da kyau mu ma a ce yau matasa sun wakilce mu su suka san ciwon damuwar mu kamar yadda muke matasa yan uwan su suka san irin damuwar da ke tattare da mu kila Allah ya taimake mu su tsaya mana ai wanda ke tare da mu ne shi yafi kowa sanin damuwar da yake tattare da mutane shi matashi shike tare cikin matasa ɗan uwan shi kuma mafi yawan jama'ar da ke Najeriya matasa ne to matasan nan suke buƙatar taimako a wannan zamanin da muke ciki kuma suke cikin wahala a halin da ake ciki maimakon manyan su da suka samu dama su kyautatawa matasan ko ba wannan ne gaban su matsalar su shine ƴaƴan su zuwan matasa cikin siyasar Najeriya zai kawo musu siyasar Najeriya ci gaba kuma za a samu sauye-sauye
assalamu alaikum ne Sabiu Muhammad lalle da TJ suna da kokari kuma sun dade suna yi amma mi ya kamata a ce su ma matasan nan an jaraba su su taka irin kalar rawar su mu gani shin wani ya cancanta a ce mun tafi da shi
sunana Yakubu Yusuf wannan daga cikin abin da zan iya bayyanawa game da ba matasa dama shine zai kawo ci gaba saboda zamani yana tafiya da lokaci saboda matasa masu tasowa idan har suka saba suna fitowa zabe su suka san abin da ke zuwa yana dawowa wanda ya shafi zamani to yin hakan zai kawo maslaha sosai sosai
sunana Abubakar Umar Tsari Ambulsa magana na gaskiya fi sabilillahi kamar tun kane za a yi waiwara ya dace a ce matasa sun shiga turban siyasa amma yana da kyau duk abin da zaka yi ya kasance kana da experience akan shi Najeriya ba wurin za ka je yaro ya je dinga yi bandan-bandan akwai wata kalma da Hausawa suke cewa abinda baba ya hango to ko yaro zai hauri min ziyara ba zai hango wannan abin ba ina ganin ni a ra'ayina a ce matasa su shiga turban na siyasa har su fito takara na abin da ya shafi dokoki na Najeriya kamar sanat kenan to gaskiya an diba yayyawa su kamar yanda kake bani misali akan kasashen waje sun fi mu tabbatar da gaskiya da adalci mu kuma yanzu matasa yanzu nan suna ganin cewa da yaro ya samu dama kawai ba abin da zai kai shi daban a gaskiya yadda za su yi doka ta zauna kai ma karan kanka ka samu fahimta yaro karami tana aiwa ya maka doka kace wannan yaushe ma aka haife shi
sunana Nura Kabir Gaza matasa wani lokacin muna da hali na yarinta da wauta irin haka da sauransu amma kuma duk da haka wannan ba zai hana a dai jawo mu kusa-kusa ba he mun kai can sama ba mu tsaya daidai matsayin lokacin da muke da shi na tunda tunanin mu bai da kaiwa can din inda ake tunanin mu kai saman ba sosai mu zama dai muna daga tsakiya domin sai ka biyo ba kake fahimta menene abin da aka tarasa gaba
ya za a iya je wasu maka da shi wai
to haka sai mu ce mun gode kwarai a Malama Maryam, a magana dan iya da aka yi dazu an yi maganar wasu Hausa gididdiba wani ne zazzakulo aljihu
matsatsafa matsatsi ni bana ga yanku fatintini ba na sheda muku ku hada min wannan asusun nan ku hada min asusun nan ba to ina da sheda muku ba ya fara ai baka sani ba
a ina wallahi wallahi
sai dai mun yi murna ba wani ya ce za su dinga hada mu abin da nake ga ba Usman ki ne wani ya ce za su dinga hada mu ƴan
unguwa to ta bari ki bari ya an hado min dan kudin da ta yi
za su hada mai taro mai CC a hada zubin da mutun da ya su bashi dan saboda sayan form
to yanzu kan game da wannan lamari da ake magana na maganan siyasa da wai to bari mu je ga maganan da Madina Dauda ta ko kuma ce tattaunawa da ta azauran matasa na maganan cewa shin yaya wannan abu yake kin san muna da karshe da muka faru wancan mako da ya gabata bari mu bi Madina Dauda
Ahmed Turaki kaka bisa bayanan nan da Khalid Ismail yayin yanzu shin kana ganin zabe mai zuwa na shekara 2019 jam'iyya za a bi ne ko kuma a'a wanda ya tsaya takara cancantarsa za a bi
to ai ka gani magana da nake so mai gane kenan yanzu tunkan aje ko ina da tahan sun fara nuna mana layi ma suka ce kawai yanzu an zo kawai zabe ka zabi halayya ka zabi mutumin kirki to kaga su suka haska wanda wancan din ai inna riddin da aka ina ganin mu matasan mu kafi fa da karfi da gudun morayen da aka inna riddu so da aka yanzu sun ba mu dama mu zabi wanda ya dace kuma ina ganin zaben da zamu na 2019 idan Allah ya kai mu da rai da lafiya ina ganin za a fito da sababbin tsari kuma za a fito da mutane wanda suka cancanta ba magana jam'iyya ba kuma da yake maganar jam'iyyar nan dazu ina ganin kamar bai fahimci wani dan haske da aka kara ba cewar yanzu an zo maganar zancen kai da halin kama ba maganar jam'iyya ba dan haka maganar zancen ga wata jam'iyya da take fitacciya ko ga wacce take fitacciya in har matasan mun yadda din matasan suna da wannan tunanin da ake cewa in ba kullun wannan hawa abin tauraron dan adam din nan da ake tayi ba na Abu Yasa kokolwar ta diskure ba to ina ganin indai da ilimi ake abin to yanzu ya kamata matasa su fara wayar da kansu a cikin wannan hanyoyi da ake bi ma'ana ina nufin irin Facebook da sauran abubuwa kenan to ya kamata yanzu ya zama tota dama ce ta samu magana 35 da ake dan yanzu wani gaba ɗaya bai sami wannan magana 35 din da kake magana ba bai ma san anai ba so da haka yanzu sai a fara sai mu fara gani a ƙasa matasan su fara wani fito da wani shiri na kukan kura da za su yi su fara motsawa magani tukunna cikin wannan sassa akwai magana 35 akwai magana kai da halinka
bari sa'adatu ta dan tofa albarkacin bakin game da wannan muhawara tukuna shin cancanta ce ko a jam'iyya za a duba ne
cancanta siyasa da ta cancanta da kuma kai da halinka ina ganin kamar wannan shi ma ya dace aka samu dan shekara 35 40 za su rike sadar za su ike reps amma zantan shugaban kasa ya fauce inda ake magana dole sai an samu wanda ya san me yake ciki majalisa kan muna da bukatun matasa ba masu zuwa su zauna su ta bacci ba ko kuma ya riga ya fara sakin layi ma yanzu kika ce mishi wannan fari ne ce miki a baki ne Najeriya fa ba local government bane ba state bane fa Najeriya ne gaba daya
da me zamu auna cancanta
misali mai shekara 35 da mai shekara 50 ai ba zaki hada tunaninsu da hankalinsu ba wanda ya shekara 50 ya riga ya san me yake ciki ya ga abubuwa da wanda wannan kila bai gani ba akwai kuma matashin da zaki ganshi kuma ya cancanta mai shekarun san duniya to duk dai abun da yana hada hagu da dama yawa
to bari dawo gare ka Khalid Ismail da me zamu auna cancantan nan ne saboda ai yanzu matasan ana kuka da kuma da yawa
to abu na farko dai Bahaushe yana cewa kifi na ganin ka mai jarkoma cancanta ana samun ta hanyar ilimi saboda duk al'ummar da ya zamana sun koma bayan ilimi al'umma ce wanda ba za ta ci gaba ba in ka ce za ka yi maganar tarbiyya wanda bai da ilimi ba zai tarbiyyantar ba ilimi shine manhaja ta farko wanda zai iya fitar da a samu shugaba wanda ya san me yake yi zai kara mutuncin al'umma zai tafiyar da su daga yanda suke zuwa ci gaba mafi ingancin wanda suke zauna a ciki duniya ce wanda ta ci gaba yanzu mun ga America da muke kokoyanta take tafiyar da tsarin zabe bisa cancanta ka zo ka shugabanci kasa sun yi shugaban kasa Obama wanda lokacin da ya zo yana shugaban kasa sai da ya zama na kusan duniya shi kadai take amsawa bayan ya zo ya tafi yanzu ga North Korea yaro ne karami dan 32 kuma matasa yanzu a Najeriya kamar yadda dan uwa yake magana akan yanar gizo matashi yake rike da yake sarrafa al'amari na gizo shugaban kasar mu da yake kai da sauran dattawa da suke majalisa da yawan su in ka basu wayar da take hannun su ba za su iya sarrafa ta ba
a halin da muke ciki yau a duniya gaba ɗaya dan Najeriya ya kai matsayin da a bangaren ilimi na masana'antu a bangaren ilimi na scientists a bangaren ilimi na geography mun kai matakin da ya kamata a ce mun samu dama za mu tafi da kasar mu fiye da halin da muke ciki abin da yasa na ce kifi na ganin ka mai jar koma tudun tsaye aka mana an ce ka je ka tsaya a kashin kanka sannan kuma wanda zai iya tsayawa a jami'a dalilin da yasa na ce maka matasa su je su shiga jami'u su rike su in kana layin siyasa misali yau a ce sabuwar jam'iyya ta fito zaka tafi kai tallan jam'iyyar nan kafin ka sai da ita ta karbu Allah kada ya san wahalar da take ciki matashi ya riga da ya gogo shi da tije kan ai dama ai abu ne wanda ya kamata ya bada shawara
anya a wannan hali da aka tsinci Najeriya ya dace yanzu a ce za a dauki kasa a mika wa matasa
tun da su da ga masa na kuma bai fahimta ba ai yaro baya dauka yaro aka ce sai dai rungumar numfadi kuma Bahaushe wata magana yake cewa wai abin da babbai hango yaro ko ya hauti dindala to daga Kano mukan aka ce dutsen dala ai an gama magana kawai to ba zai hango ba mallan Khalid abin da nake so ka fahimta shine daga mun mutu tun daga kasa mun yi sama mun fita kasashen waje yanzu dubi dambarwar da take faruwa tsakanin shugaban kasa da ka fada na North Korea da wayannan sauran shugabannin kasashe idan suka biye masa a matsayin sa na matashin da kai kake kallo a haka abinda zai je dawo ake dubawa wannan abubuwa da zai saka Allah ne sai iyakacin matsalar da za a samu a duniya kuma kuruciya ce ta janyo haka kuma sai suka yi dattaku ai bubbun sanda ake yi ai dan a samu kan bakin zaran ne a samu dai a daidaita ba wai a bar abun shikenan mutane yanzu gaba su wani yana tunanin kawai isaka ai kake ade shi ana ta zuga jama'a to ai matsalar da za ta biyo duniya alhaji mutun yana magana yana da wani nuclear bomb da zai saka wajen rabin kusan wani bangare na duniya zai tafi to kaga an shiga lahulola wata to kaga matashi ne shi yasa ake cewa babba kullun ya hango kaga wancan da yake dan dattawa ne dai irin da ta irin nasu kaga sai suka yadda
Sa'adatu menene shawarar ki na ƙarshe
kamar dai ni abin da na rinka faɗa miki tun daga farko majalisa gwamnoni zuwa sanatoci to sai amma shugaban ƙasa ba zai yiwu a ce matashi ɗan shekara 30 ko 35
kina ganin ba za su yi ma shugaban ƙasar nan haɗin kai ko wanda suka yi yawa haka a dattawa a wakilai da gwamnoni duka matasa
shine nace miki ba za a mix ne akwai maybe a ce yanzu aka samu shekara 30 35 40 zuwa 50 aka cakuda gaba ɗaya to za a samu maslaha kin kuma abin da nake so in sake ba matasa ƴaƴana ƙannena yayyena shawara kar su kuskura wasu masu kuɗi su yi amfani da su su kashe musu kuɗi a campaign su ba su kuɗi makudai ya koma sai abin da yake so zai rinka yayi yayi kokari dai amfanin da mutuncin sa da ilimin sa da addu'a da ƙarfin sa Allah ya sa ya ci zabi
a madadin dukan baki ina Khalid Ismail dan siyasa ne da Ahmed Turaki kaka wanda shine ya mana fashin baki da Sa'adatu Bustani ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya Ahmed Kabara gare ka
wato abinda na lura ina jin dadin yanda take shigo da ita wannan Bustani saboda hankali dai Bustani na zama mai fashin baki
a kamar ya tana bar bayanan ta
tana kokari sosai ita ma ga ta kalabi tsakanin rauna kenan to muna godiya sosai da wannan tattaunawa
Usman ga Bagu da Haruna yake cewa yau da gobe ai da irin ku ne matasan Najeriya da an ji dadi sosai a Najeriya saboda wannan irin aikin naku kashi 80 cikin 100 ba za su yi ba saboda ku albashin ku ne a gaban ku kawai ba cin hanci ba
ai wai menene kura ta san gidan mai babban sallah wallahi ka ci hancin ka ga yanda za a kai
ga Ado Turaki Askira yace matasa a dai a hankali domin abin da babban hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango ba
to Allah ya sa kowa abin da ya dace to mun gode da duka wannan magana da muka rufe ta a yau kafin wani lokaci mu sake bude ta
insha Allah
yawa to sai kuma Maryam menene yake gaba
to an dama an jima ana cece ku ce game da maganar matsayin tafiyar shugaba Buhari neman lafiya zuwa kasar Ingila, wasu na ganin wankin hula na neman ya kai dare,
wasu kuma na ganin ya kamata yayi murabus, wasu kuma na ganin ai ya cika ka'idar neman izinin barin kasa tare da dankara gamar ga mataimakin sa.
To yanzu muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum musamman a siyasan ce, wato lawyer Aliyu Abdullahi daga Abuja a Najeriya, dan jin shin me dokar kasa ta tana da barista. Barka da warhaka.
To barkan mu da warhaka Usman, barka bara.
Yawa.
Sannan da zuwa. Barka da shigowa.
Yawa, kana jin mu ko? Hello? Yawa, to barista kafin laye mana tutsu, wannan magana ta maganan Buhari ya tafi neman lafiya, a bai dawo ba, a ya dawo, a ya dankare ragaman mulki ga kasa ne, a bai yi a daidai ba kowa da abin da yake fada. Shin me dokar kasa ta tanada? Kana da kamar minti hudu. Hello?
Ai, barista ya magana, barista ya yi shiru.
Eh, to hello, kana ji? To ina ga
matsalar layi.
Kila matsalar layi sai ya saki kila lalubo mana shi. Amma bari kafin ya nuna alaman zai saki kiran shi.
Zai saki kiran shi.
To gaba ɗaya ga waɗanda basu gane kila me muke magana ba, zaki ga ɗan mako ɗaya zuwa biyu da suka wuce ana ta abu ya zafi a maganganu. Wannan ya ce ai shugaban kasa bai cika ka'ida ba, a'a kwanaki nawa ya kamata yayi ba.
Wasu na ce wai ai sabu wai ya cika kwanaki 90 yana waje, to ai bai kamata ba
ya wuce haka.
Wani lokaci yayi ko dai yayi murabus ko kuma
ya mika mulki ga eh mu shine murabus din ko
ana ta ba to kwanakin nan ta zanga zanga ba
ko ya dawo ko kuma ya mika mulki.
Haka.
To amma kuma wasu suna maganan cewa ai akwai ka'idojin da in kai shugaba ya cika sa a rubuce ya mika, to ba a damuwa da kwanakin da zai, to shi sa muka ce bari mu zakulo shi
a mu je ga yi mana bayani menene kundin tsarin mulkin ya tanadar.
Ya tanadar.
Allah ya sa a same shi.
Amin. Amin amin. To ga wani mai sako kafin mu abin nan, wanda a wancan magana da muka gama ne Ahmed Suleiman ne ko bazoga, yace yadda guguwar sauyi ke juyawa da kasashen duniya, shugabanci na ga matasa, tabbas wannan babbar dama ce da matasa za mu more ta, na magana wancan babbar gama kenan.
Da kuma wanda ya ce shi yana nan da ba da kakken dan siyasa ne, wani neuro radiologist yace shi ma yana nan sai fito kwanan nan.
To Allah ya sa mu dace. Je dai kawai abinda muke ta magana kamar yanda suka tattauna a cikin tattaunawar da Madina ta jin matasan nan. Kin ga suna magana akan cewa cancanta da shekaru na da matukar muhimmanci a auna wannan abubuwa guda biyu.
Kuma ga wani da yace din nan, yace zamani na tafiya da lokaci, mu matasa mu muka san inda yafi mana ciwo, to mu zamu fi kawo
kuma sauyi
ne da mata ganin wai ciya abinda babba ya hango, gana suna ganin matasa ba za su iya ba, ni sai ga matasa za su iya yi. So sai wanda kai yaro mai halin babba.
Haka. Eh, kamar misali.
Akwai wanda tun alƙaran karanta shi zaka ga halayen shi na girma ne.
To mun gode da wannan sakonnin naku, mun sami barista. Da barista, kafin ka tsinke a layi, mu kaje tambayar da ne maka na cewa mai doka ta tanada game da tafiyar shugaban kasa mai da lafiya?
Yes, Usman Ahmad kamar na ji maganarka.
To yanzu minti biyu gare ka, lokaci ya tafi.
To,
muna
jin ka. Abin nazari a cikin wannan, wato, zan ce batun tattauna da ake akan tafiyar shugaban kasa, shi ne za a duba shi a shari'ance, a ga abin da Muhammadu Buhari ya yi shugaban ƙasar Najeriya, shi ya duka dokoki da ka'idodi da ke kan da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar nan na Najeriya. In aka duba za a samu a sashi na 145 ya cika doka, ma'ana ya rubuta wasiƙa zuwa ga kakakin majalisar dokoki, da kuma shi shugaban majalisar dattawa ya san da shi cewa zai yi neman lafiya. Kuma ya ba da mulki zuwa mulki a yanzu kuma ya da hukumar da shi shugaban kasa, sannan kuma bayan ka shi a wannan kundin mulki da kuma inda aka ce cewa ga adadi da wa'adin lokaci da shi shugaban da zai iya yi a wurin mallaka ko kuma wurin hutu a waje wanda da kasa ba wani a cikin dokokin mu na Najeriya da ta hau kan shugaban kasa cewa ga iya lokacin da zai ɗiba a waje ko kuma dole ya dawo a wata biyu ko wata uku kamar yadda wasu suke ka rurutawa, ba wa'adin lokaci.
To gaskiya saboda lokaci barista, amma ka faɗi komai ka dinkule, dama abinda muke son mu ji an bi doka ko ba abu ba. To mun gode kwarai, sai Allah ya kai mu wani lokaci barista Aliyu Abdullahi.
Nan gode kwarai.
Madalla. To kin je a cure dai barista ya ce an bi ka'ida. Dama abin da ake son mu gane shine shin an bi ka'ida ko ba abin da kuma kowace kasa tana ginuwa ne bisa doka da oda wanda kuma muke karfafa gwiwan ya kamata abi doka da oda ko ina ma aiki. Eh to
ina ƙara duba ina dariya nan wurin.
Yau ina da kira mun shi menene.
A shafa mu na Facebook masu biye da mu Bagu da Haruna ke cewa yau da gobe dama yace kama da wani bata wani matasan Najeriya sai an musu ruqiya a ba su wani makami haba dai haba ai ba duka aka tare aka zama daya ba
to matasa sai ku dage ka a muku riƙiya
ko ina da ma da kai na kirki da kai na banza haka ne su ma ai ba luku wannan shugabannin dama su ma ai haka suka faru
kai na ba da suka samu shekaru kanana suka yi
kuma su ma kada aka raya a ga dinga ganin ba zai yi ba saboda yi wa
kuma
saboda haka ku tara mu kudaden nan to
eh Allah
to me ai ba ki magana mana yanzu ba ta mana me za ta fito shugaban kasa ne ko kan
an ma shugaban kasa ne ai ba cike 30
to kan sula tsaya da ku zan ba ku mamaki zan ba ku mamaki da kanta abu gaji
a ba ruwa da to dai amma muna karfafa gwiwar matasa su fito a dama da su ko ina suke amma bisa hali ne kyau amma da dai
Maryam Bashir bugaji
tafi
na tso dai
sai Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da engineer mu na yau Mr. Vasco Valerie sai wanda ya hada mu a Facebook live Mr. Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya kaza a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su